Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16-25-31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Shugaba Trump ya ce zai zama babban kuskure idan Amurka ta juya wa Saudiya baya saboda kisan kashogi. A California ana ci gaba da neman mutane da suka bata yayin da wutar daji da ta kashe mutane sama da 80 ta fara sassautawa. Sannan wakilin Majalisar Dinkin Duniya na musamman ya fara shirye-shiryen sasanta bangarorin da ke rikici a Yemen.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji rahoto akan irin rawar da talabijin ke takawa a rayuwar al'umma, kasancewar yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe don talabijin. Bayan haka, za ku ji rahoto akan dambarwar da ke faruwa a babbar jam'iyyar APC musamman a wasu shiyoyin na Najeriya. Za kuma ku ji cewa shahararren mawaƙin jamhuriyar Niger, Alhaji Mamman Barka mai gurmi, ya rasu yau Laraba bayan yayi fama da rashin lafiya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin himma wanda Abdulaziz Adil Ture ya shirya zai kuma kawo. Amma yanzu dai ga labaran duniya wanda sabuwar ma'aikaciyar sashen Hausa Amina Buhari Auna za ta karanto mana.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai zama babban kuskure a juya wa Saudiya baya duk da cewa akwai hannunta a kisan ɗan jarida Jamal Khashoggi da ke zama a Amurka. Kafin ya kama hanyarsa ta zuwa hutun cika ciki wanda ake kira Thanksgiving a Turance, Shugaba Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar gwamnati ta White House cewa batun tsaron ƙasa da tattalin arziki ya fi duk wani batu na haƙƙin ɗan adam. Trump ya ƙara da cewa Amurka na tare da Saudiya, lura da cewa tana adawa da Iran, sannan tana wa Amurkan cinikin makamai na biliyoyin daloli wanda hakan ke samar da ayyukan yi. Trump ya ce ba za mu ba Russia da China sararin cin wata moriya ba. Yana mai jaddada cewa farashin mai a kasuwar duniya zai tashi idan har ƙawancen Amurka da Saudiya ya samu rauni. Sai dai shugabannin kwamitin harkokin wajen Amurka da Majalisar Dattawan Ƙasa, wato Bob Croker na jam'iyyar Republican da Bob Menendez na Democrat, sun aika wa Trump wata wasiƙa inda suka yi mai tuni cewa dokar Amurka ta buƙaci ya yi bincike ko Yarima Salman ne ya ba da umarnin kisan kashogi. Yayin da wutar daji da ake wa lakabi da campfire a jihar California ke sassautawa bayan ta kashe akalla mutum 81, jami'ai da mazaunan yankin sun maida hankali wajen neman 'yan uwa, abokan arziki da makwabta. Hukumomi sun ce akalla mutum 900 ne suka bata. Jerin sunaye da aka fitar a hukumance ya janyo suka daga masu sa ido kan lamarin. Dangane da yadda ake wahalar fahimtar adadin mutane da suka bata, musamman kan yadda adadin ke karuwa a kullum. A ƙarshen makon da ya gabata, an bayyana yawan mutanen da suka bata akan 1,200 kafin ya koma mutum 900 da ake da shi a yanzu. Wani abu da aka gano shine adadin yana hawa yana sauka saboda an dogara ne da kiyasi da ake bayarwa a maimakon wanda hukumomi suka fitar. Rahotanni sun yi nuni da cewa an tattara bayanan ne daga ofishin 'yan sandan yankin, inda jami'ai suka bi unguwanni da aka kira lambar 911 ta neman taimako tun a lokacin da wutar ta tashi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. a yau Laraba Majalisar 'yan sandan ƙasa da ƙasa da ake kira Interpol ta zabi Kim Jong-yang na Korea ta Kudu a matsayin sabon shugabanta. Kim ya jima yana shugabantar majalisar a matsayin muƙaddashi. Zai kuma kammala wa'adin mutumin da ya gada wato Meng Hongwei na ƙasar China wanda ya bace a lokacin da ya je ziyarar ƙasar sa a ƙarshen watan Satumba, wanda daga baya aka gano cewa ana tsare da shi ne saboda zargin shi da laifin cin hanci. Kafin a jefa ƙuri'a a zaben, sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Mike Pompeo ya nuna goyon baya ga Kim. Sakamakon wannan zabe ya zo wa wasu da mamaki bayan da ake gani kamar Alexander na ƙasar Russia ne zai lashe zaben, wanda ke rike da mukamin mataimakin shugaban majalisar ta 'yan sandan ƙasa da ƙasa. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman akan rikicin Yemen Martin Griffiths yana ziyara a ƙasar ta Yemen domin share fagen tattaunawar zaman lafiya da ake shirin yi. Ziyarar na zuwa ne yayin da wani sabon fada ya barke a farkon makon nan a birnin Hodeida. An shirya cewa Griffiths zai haɗu da jami'an Houthi ne da ke samun goyon bayan Iran a wani yunkuri na shawo kansu da gwamnatin Yemen da ke samun goyon bayan Saudiya domin su hau teburin tattaunawa a ƙasar Sweden kafin ƙarshen shekarar nan. A 'yan kwanakin nan ɓangarorin biyu sun amince da gayyatar ta Griffiths, amma rahotanni sun ce barkewar sabon rikici da aka samu a kwanan nan zai iya kawo cikas a ƙoƙarin sulhunta ɓangarorin biyu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a cikin shirinmu na safe, yau ce ranar talabijin ta duniya. Wani babban malamin makaranta ya bayyana irin gudunmuwar da talabijin ke takawa a cikin al'umma, haka zalika wasu sun bayyana ra'ayoyinsu akan talabijin. Ga rahoton Hassan Umar Tambuwal.
Ranar 21 ga watan Nuwamba na kowace shekara rana ce da aka keɓe domin akwatin talabijin. Akan haka, Newton Tuyi Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto wanda ya yi mana ƙarin haske a game da muhimmancin talabijin.
Na farko dai babban muhimmancin ta shine sadarwa. Ita ce kafa ta wasa da labaru wanda yake kuma kana iya ganin hoto. Ka jiya, ka gani, kuma ka ba da naka gudunmuwa. Sannan kuma ka tallaci duk abin da kake son tallakawa. Ko menene ne na duniya ka gani ka jiya sannan kuma kana iya bada gudunmuwa.
To farfesa, a wani fanni ne akwatin talabijin tafi amfani? Wajen siyasa ne, ilimi, aikin gona ko tsaro?
Kowane daga cikin su in kace kana son ka zabe daya ka tabbatar da inda tafi amfani, ba karamin aiki ne ba gare ka, saboda akwatin talabijin tana da amfani ga kowane irin fanni daidai bukatocin da kai ne son kai wannan amfani shike. Amma babban amfanin ta ga duniya baki daya inda tafi amfani shine wajen sha'ani na ilimi, domin sha'ani na siyasa ne, na tsaro ne, ko menene, sai an wayar da kan mutane, sai sun fahimci menene jama'a ke so, sannan kuma sai sun yi talla da kansu. In sha'ani ne na siyasa, sai su yi amfani da talabijin, an gane su, sun faɗi da manufofinsu da suke son su cimma idan aka zaɓe su. Sannan kuma a nan ake sake gaya musu cewa lokaci kaza kun gaya muna abu kaza, kuma ba ku cika ba. Sannan kuma ka san in sun yi gardama shine ƙarin amfanin talabijin, sai a sake danna wannan maganar da kai, a sake ganinka da kanka kana wannan magana, za ka karya ta kai.
To farfesa, wani sashe na duniya ne aka fi amfani da talabijin? Turai ne, Amurka, Afirka ko Asiya?
Amma ka san Turai da Amurka su ne kusan suka fi kowa ilimi, wannan ilimi da ya zamanta shi kuma talabijin nan ne aka fi amfani da ita. Su suka fi kowa ilimi, su suka fi kowa amfani da ita, su suka fi kowa da canza ta daidai bukatocinsu na duniya. Shi yasa ko da shani na tararun dan Adam na suke da hanyoyi yadda suke iya cewa akwatin talabijin dinsu yana iya cimma kowane bangare na duniya. Shi yasa kake gani suke da irin su BBC, suke da irin su CNN da makamantansu, saboda suna da rago da suke gani ya kamata su isar da duniya, kuma suna iya sauƙaƙa yanda za a iya kama wannan tauraro na talabijin dinsu a duk inda kake. Kuma waɗannan abubuwa a cikin ilimin na Bature ne na fasaha ke rike ne suka kirkiro talabijin domin bukatocinsu, kuma suka watsa ma duniya.
Haka ma na ji ra'ayin wasu masu kallon talabijin.
Sunana Jallo Bakanike Alkaliji. Amfanin kallon talabijin na farko dai zaka yi nishadi in kana kallo ne. Sannan zaka fuskanci wasu abubuwa na rayuwa waɗanda yanayin kasar kuma ba a yin.
Sunana Manuga dan PDP dan cikin garin Gagariyo a can jihar Kebbi mazauni nan kar a kin yale Ibadan. Kallon talabijin gaskiya shina da unhwani ga wani sashi domin muna kallon wa'azi to kuma akwai wani abubuwa waɗanda muke gani waɗanda ba su da kyawu suna gurɓata tarbiyyar yaran mu ana sa kaya waɗanda ba su da kyawu waɗanda ba su dace da mu ɗan arewa ba domin waɗannan kaya sun mace jikin su wannan huska in mun ka diba TV sai mu ce ya gurɓata mu ta muna tarbiyyar mu
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma za mu tabo batun siyasa A daidai lokacin da ake shirin babban zabe a shekara mai zuwa a Najeriya, wasu sun koka akan abubuwan da suka faru a jam'iyyar APC ko suke faruwa. Abin da ya sa wani masanin harkokin siyasa yin kira akan a dauki matakan da suka dace. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aika mana da wannan rahoton.
A farkon makon nan ne dai wajen jam'iyyar APC a Najeriya ta yi barazanar korar duk dan jam'iyyar da ya wargin zuwa kotu game da batun zaben fidda guni. Kuma wannan mako na zuwa ne yayin da kungiyoyi da kuma wasu kososhin jam'iyyar ke kiran da a binciki zargin badakarar da aka gudanar a wasu jihohi. Comrade Abubakar Abdulsalam dan fafutuka kuma mai sharhi kan harkokin siyasa a kasar ya ce muddin ko jam'iyyar da take mulki ta ma kyale abubuwan da suka faru na karɓar kuɗaɗe a hannun 'yan takara ba tare da ɗaukar mataki ba. To fa labu da siyasar Najeriya kama iya fada cikin wani mawuyacin hali.
Abun da yake faruwa ba ma a tare ba kaɗai ba a Najeriya gaba ɗaya abun da sanya idanu da muka yi a bisa ga irin zaɓuka da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta gudanar a kwanan nan ya kawo abun ya bamu mamaki domin saboda idan muka yi la'akari da yadda suke ikirari na magana cewa ba su da cin hanci da rashawa ba su da kaza ba su da kaza to irin abubuwa da suka tabka na kazanta ya kuma ninka abinda da aka guji wata jam'iyyar da take mulki da ake kira PDP APC sun zo yau musamman daga primary ba a je ma zaben gama gari na gabaɗi na kasa ba kenan wannan daga cikin jam'iyyar su kenan kaɗai ma kenan sai ya zama na yau ɗan takara za su zo sai form miliyan 4 miliyan 3,950 a karbi kuɗin su a je kuma wajen zabe ba za a ma ba su dama su gudanar zaben kowa ya gode farin jinin sa ba sai ka ji an ce ai daga Abuja an turo list kaza wannan ya nuna babban kuma baya ga jam'iyyar APC ya kuma nuna babbar kuma baya ga demokrat ya ma gaba daya kuma idan haka ta ci gaba to lallalle ikirari da ake cewa matasa ma za a ba su dama su fara takara za su burin su zai koma ciki domin saboda wannan ya nuna cewa waɗanda suke da hannun shuni ma yanzu su ma damfara ba su fi karfi a damfara su balle wanda kuma ba shi da ma abin da za a damfara shi ta wani hanya zai fara
yanzu haka a jihar Taraba ɗaya daga cikin jihohin da jam'iyyar ta soma rasa wasu manyan kusoshin ta tuni aka soma nuna yatsa ga shugabannin jam'iyyar a jihar biyo bayan zargin cewa sun karbi makudan kuɗaɗe daga hannun 'yan takara zargin da ko shugabannin jam'iyyar ke musantawa Mr. Aaron Atimas da ke zama kakakin jam'iyyar APC a Taraban ya ko bai na wannan zargi ma da kanzon kurege
to mu dai a Taraba ta san dai ta bayyana da yadda ka sani idan aka gama zargin wannan kowa zai kawo nashi magana ya ce an sanya karbi kuɗi an karbi kuɗi ni dai da duke magana da kai ni ne PRO da party ko CC ban karba da kowa ba kuma ba kuɗi da naga yake yawo kusa da ni na kusa da wahansa ya da ba idan za a yi conducting zabe irin wannan national secretary na party ita take shirya committee ta zo committee kuma ta zo ta aikin ta nan committee ita ta kai rahoto duk yanzu ce na party nan ba su da dama su karbi kuɗi su canza wani abu don saboda ba su ne suka yi gudanar da zaben ba committee na primaries wanda national secretary suka gudanar a gargashin wani sarata daga kogi su ne suka yi wannan aikin da haka idan wani tabuka a cikin zarki ya yi conducting zabe karya yake idan saboda mu ma an kallo da yawan yanzu za mu yi idan suka ce suna zuwa abu kaza ko kuma irin mutane kaza sai musu sanin wasa sai mu ba su sunaye. Irin sojin da ya shigo party da mu duka mun a cikin sati guda aka yi primaries yau shi zan na wannan party har ya ji yadda zai karbi kuɗi ya ce ya ba wannan kuriyar ka san ba ma'ana cikin wannan abubuwa ɗin don saboda da karban party da wannan primary duka sati ɗaya ne da haka bai zo ba da karfin da zai yi wannan aikin ba kuma bayan da za a iya ce shi kaɗai yana chairman ya karbi wannan kuɗaɗe.
Ya dai zuwa yanzu to ne hukumar zabe a Najeriya INEC ta ma kammala baje kolin sunayen 'yan takara yayin da ko ake ma kalubalantar wasu sunayen a kotu walau bisa zargin sabi dora da kuma batun takardun bogi. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz. Shahararren mawakin Jamhuriyar Niger Alhaji Mamman Barka Mai Gurmi ya rasu yau Laraba 21 ga watan Nuwamba a Yamai bayan da yayi fama da rashin lafiya ta lokaci mai tsawo. A yammacin gobe Alhamis idan Allah ya kai mu za a yi jana'izar mamacin wanda ya raira waƙoƙin zamantakewa sama da 100 galibin su cikin harshen Hausa abinda ya bashi damar samun lambobin yabo na cikin gida da waje. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Margayi Mamman Barka wanda aka fi sani da suna Barkayi kenan da waƙar sa ta Maryam. Cikin malamin makaranta Mamman Barka batuban taskar ne ta gundumar gure dake a yankin Zander. A tashin farko ya dauki kada gurmi a matsayin wani abin sha'awa. Inda yakan rera waka wa mutanen da suka fi faranta masa rai saboda soyayya ko kauna. Hakan yasa aka gayyace shi taron festival din da aka shirya a 1986 a Zander. Kar samun karbuwa a wannan harka ta gurmi ta sa Mamman Barka mayar da hankali ka cokam akan batutuwan da suka shafi al'adu. Malam Musa Garba shine daraktan cibiyar bayar da horo a fannin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe CFM Taya da ke Yamai.
Da wuya a ce Mamman ya ɗauki waƙan wani yayi. Kun san yana da wani waƙa da ake ce a Maryam. Sai nan ji da kai na tambayi Mamman wanga a Maryam kin saboda mene ne kai shi. Yake mini lokacin da ya fara ba da karatu ya taɓa zuwa dan a Yamai ya zo ɗauka albashin shi. Sai ya gamu da wata yarinya bai san ta ba bata san shi ba. Haka sun kaɗu yarinya ya kai shi gidansu. Kamar girman da yayin yi Mamman saboda shine Mamman ya tsira masa wannan waka.
Da dama daga cikin matasan da suka rungumi sana'ar waka sun ci amfanin zaman su da Alhashi Mamman Barka. Kamar yadda Mamman Sani Mati ya canza sheka daga hip hop zuwa makadin gurmi.
Inda ya fara yi bai koya mun kidi na gurmi. Ya ci gaba da buɗa min cikin shi ne game da hira abin da shi al'adu ga yanda yake ganin shi yaya kamata a tashar da aikin al'adu. Al'adu kuma ba wai sai abin da ya shafi kiɗi bane kare dan saboda abin da mutane suka sani abin da yake wajen kiɗi mai mutum ne wanda ya rubuta littafai kamar guda uku.
Wani binciken da mawakin ya gudanar a garuruwan kewayen tafkin Chadi ya bashi damar gano wani gurumin da ke kan hanyar bacewa a halin yanzu. Duk wanda cewa shi ne kayan kiɗin da ya fi kowane shigaran al'ummomin wannan yanki, in ji wani abokinsa Musa Kambai Garba.
Kamar ka dauka duka difa da abin da kai Chad har wajen Kamaru da Nigeria wannan bakin lakacin cikin wannan akwai makade abin galgajin da ke cewa Biram shi kadai wanda yake da shi Malam Barka ya samu ya je gurin mutumin nan ya horar da shi kuma ya iya shi kaga wannan ma husa'a ce na karfafa al'adunmu na gargajiya din da tunan buramkin namu ne na Nijar a da mu musan shi ba kuma Allah ji kanshi Allah sa kuma magabata abin da yayin wannan su ga kokoshi su ma su kama mishi ka aje amanta daga zuwa Zanaida an kare hikenan shiru amanci
jami'i a gidan rayi al'adun kasar Nijar da ake kira CCOJ. Mamman Barka ya rasu ne a wani lokacin da yake gabda zuwa ritaya ya bar mata daya da yaya goma. Sule Mamman Barka Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Libere libere la
presse. Laissez les journalistes. Ubangiji Allah ya ji kanshi ya kuma bada hakuri ga sauran ƴan uwa. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana ci a karfe 10:19. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau ko bakon namu na yau mazaunin ƙasar Amurka dake jihar North Carolina kuma bari mu bar bakon namu ya gabatar da kansa da kansa.
Assalamu alaikum jama'a, ni dai sunana Agali Abulle dan jihar Bankuk ne na aka yi na zo garin Yamai tun ina yaro kuma shekara 12 haka dan ka nayi na shiga business a kasuwanci da kasuwanci nayi harkar business din taxi tun 1979 na zo Yamai. Ina nan sai rayuwa ta garin Yamai na yi shi dan sai 1988 na zo kasa Amerika.
To kakin mu zo Amerika, me burin da ya sa ka dauko ni zuwa Amerika?
Ni zuwa Amerika wani aboki na ne, na yi mishi hanya, na yi mishi visa sai ya zo nan. Sai yana tura mini pictures, yana duka hotuna, yana tura mini, yana ce mini a gali tayi ku zo nan kuna can kuna wahala. Ina harkoki na suna yi yadda ya kamata wallahi, sai na taso. Da hotunan dai na sai na kullun yana kira na, kullun yana kira na, kullun. Sai ce tayi bari dai ni ma yi visa da in. Kuma Allah ya kaddara da na je neman visa, Allah ya kaddara na samu sai na zo. Da na zo kuma abin da nake tsammani ba haka ne iske ba, da na zo New York na sauka. Da na sauka na yi kwana uku sai na fara aiki. Da na fara aiki na ga aikin ba abin nan nake ji bane ga Amerika.
Kenan kana cewa kasuwancin da kake a Niger ya hi maka abin da ka iske nan lokacin da ka zo Amerika zuwa kana fara?
Kwarai ba kusa ba. Nesa ba kusa ba ma. Na zo dai da na zo sai na iske wani bawan Allah da bai da lahiya. Ana neman kudin jirgi da zai maida shi gida. To ina da tikiti na, ka san lokacin nan tikitin ka kana iya ka ba wani ya koma da shi. Sai na bashi. Da na bashi ya tahi, inda ban bashi tikitin ba, za bani nan a Amerika yanzu tunda ta koma zan yi. To na bashi tikiti yanzu kuma sai na sai sabon tikiti, na ga kuma mutum ta zo sai mutane suna cewa kai hankuri harkokin na yi dai, sai na zama haka nan. Daga nan dai ne sai na kashe nan gwam. Da na zo gaskiya harkokina suna yi Niger gaskiya.
Kenan a takaice yanzu shekarunka nawa a nan Amerika?
Da na zama a New York na yi wata shida. Mun ka tashi da safe tun karfe shida sai karfe tara na dare.
In kun tafi da aiki ko in kun tafi aiki?
Mun tafi aiki. Daga karfe shida kana bisa ka hauka sai karfe tara na dare. Ka zo gida kuma abinci ma wani bi aiki na sai ka kwanta, kuma da sai kana kuma da sai zaka koma karin shida sai. To sai wani dan uwan mu da ya zan babu nan wajen North Carolina, sai muka zo wajen gaisuwa da su. Da muka ga garin, muka ga garin da ya hizuwa a New York, sai ba mu koma New York ba, sai muka zauna nan na 1998. Daga nan wurin muka zauna nan sai muka fara aiki cikin camp. Kenan zaman mu kenan nan, har yanzu dai muna nan.
Kenan zamu ce yanzu dai ka kwashe shekara 20 a nan Amerika?
Shekara 20.
To cikin wannan shekaru 20 da suka gabata, wani kira gare ka ga matasa wanda ke a yanzu haka a nan Amurka, ko wanda ke sauraron mu, ko wanda ke bukata su masu zo na Amurka domin samun sauyin rayuwa?
Ni a gani na dai, in dai mutum ya tambaye ni ra'ayina, mutum yana samun abin yi a gida ya hiya zauna, ya kamata ya zauna a gida da ya zauna. Tunda harkokin na nan ba kamar da bane, sun canza kai haba kada. Harkokin ba dai bane.
Kenan kana cewa
aikin ma yanzu in aikin kai kuce ma da wuya ka samu aiki. Da ko da babu mutane da yawa, kullum kana iya sake aiki lokacin da muka zo.
Kenan kana cewa mutane dama suna wahala?
Kwarai ba gaskiya. Nan ma mutane na wahala sosai ma. Wallahi nan sai mutum kana zuwa masallaci zaka sani mutane na wahala. Sai ake ma wani wani wata uku bai ga kudin daki ba, ana son a kore shi cikin gidan shi.
Kuma wannan mutanen mu na gida Hausawa, Nigeria, Kamaru da Chadi.
Babu wanda babu Afrika wa kowane. Kowane akwai wanda ke cikin matsala. Wanda suna cikin. Suna daina ana Amurka. Tunda gida-gida ne, komi ne ne gida-gida ne. Mutum yana da sa'a, in mutum yana da sa'a, komi ka san sa'a ne kuma. Wani sai ka zo kai shekara 20, wani ya zo kuma shekara 2, kuma ka gani Allah ya bude masa hanya. Tunda shi abin nan samu kaddara ce, ga Allah ya bude ma hanya, ka samu hanya shi ke nan. Mai gaskiya ba abin da mutane suke tsammani ba ne.
To ka ganin ka kenan rashin aikin yi shi ne ya sa mutane suna barin kasashensu suna zuwa a nan Turai?
Wasu rashin aikin ne, wasu kuma tsammani suka zo nan Turai, suka ga wani ya zo Turai shekara 3, shekara 5 ya yi gida, ya yi kaza, ba su san abin da mutum ya samu kudin gidan nan. Shi ke sa mutane suna gurin zakwa.
Don mun shi akwai mutane masu ayyukan asha domin su samu kuɗi suna.
Shi ne in suka ga suka tura kuɗi ya kai musu abubuwa san aza kamar sun yi aiki na sun samu kuɗi, kuma ba a san ba cikin abin da suka samu kuɗin. Shi ya sa kakka ga wadon wani ya je Turai ya samu kuɗi, ya yi wani abu ka aza kamar kuɗin halal ne ya zo ya yi shi. Duk mai aiki dai kuɗin halal dai kafin ka yi gida hawa sai ka kwashe shekaru da yawa. Tunda kafin ka tara kuɗin nan ba wasa ba ne. Tsara kudin ne a da wuya, amma mutane na can ba su sani ban kacce mu mutum ka zauna sai ce ma dan me ke kake can wurin ba san ba, mutane sun makale nan, wasu ba sun makale nan wurin a san da za su.
Muna ji ana ce akwai wasu kwashe shekaru da shekaru ba su je gida ba.
Kawai ma ko da yawa ko da yawa wadanda wasu sai ka ga mutum ya yi shekara 30 nan ta bi zuwa gida, ya za a yi ya zo ya makale, babu kudi babu ajiya, ya za ka yi ba sai ka yi hankuri da wahala da Allah ya saka.
Kash a gali Abulle, lokaci ya daga mana hannu. A cikin shiri na gaba ka ci gaba da mana wannan bayani. Masu sauraro, a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu a Gali Abulle, ɗan ƙasar Niger wanda ke zaune a jihar North Carolina da ke na ƙasar Amurka. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Madalla a gaida Abdulaziz Adile Turo. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito ne daga Bashir Kansala mai tukunya Dirin Daji a jihar Kebbi, inda yake cewa Salam Sashen Hausa na muryar Amurka. Gaskiya ya kamata hukumar ƴan sandan jihar Bauchi a Nigeria ta gaggauta gudanar da bincike akan kisan da aka yi wa wasu matasa uku a wajen bikin tunawa da haihuwar wani abokinsu da aka yi a unguwar Yalwa ta jihar Bauchi. Muna addu'ar Allah ya ƙara kawo mu ƙasar mu Nigeria zaman lafiya, amin. Sai kuma sako mu na gaba daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Kebbi, inda ya ce muna kira zuwa ga al'ummar Nigeria kasancewa an fara kidan gangar siyasa, kuma ƴan siyasa sun fara kusantar al'umma domin neman goyen bayansu, inda a wannan lokaci zaka ji ƴan siyasa suna yi wa al'umma kalamai masu daɗin ji, wanda kai talaka idan ka ji irin waɗannan kalamai na ƴan siyasa da kuma ire-iren alƙawalan da suke yi, sai ka ji cewa idan ka zabe su sai kai tunanin cewa abinda suka faɗi zai kasance kamar yadda suka faɗa ko kuma yadda suka yi alƙawari. Ga kuma sako daga Shehu Adam Rijau, inda ya ce hakika kashe akalla sojojin Najeriya 50 da ƴan Boko Haram suka yi a wani hari da suka kai wani abin takaici ne, kuma hakan wani abin sanya fargaba ne a zuciya, to ina kuma ga fararen hula kenan. Allah ya kyauta. Wasiƙar mu ta ƙarshe a yau ta fito ne daga Adamu Habu Umar Injiniya, inda yake cewa Salam VOA Hausa. Hakika wani harin ƙunar bakin wake kan taron masu bikin Mauludu a jiya Talata da yayi sanadiyar rasa rayukan mutane da dama a Kabul, babban birnin Afghanistan, wani abin tudda Allah wadai ne. Muna fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukan su harin. To amin amin.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai zama babban kuskure a juyawa Saudiya baya, duk da cewa akwai hannunta a kisan ɗan jarida Jamal Khashoggi da ke zama a Amurka. Kafin ya kama hanyarsa ta zuwa hutun cika ciki wanda ake kira Thanksgiving a Turance, shugaba Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar gwamnati ta White House cewa batun tsaron ƙasa da tattalin arziki ya fi duk wani batu na haƙƙin ɗan adam. Yayin da wutar daji da ake wa laƙabi da campfire a jihar California ke sassautawa bayan ta kashe akalla mutum 81, jami'ai da mazaunan yankin sun maida hankali wajen neman ƴan uwa, abokan arziki da makwabta. Hukumomi sun ce akalla mutum 900 suka bace. A yau Laraba, Majalisar ƴan sandan ƙasa da ƙasa da ake kira Interpol ta zaɓi Kim Jong-yang na Koriya ta Kudu a matsayin sabon shugabanta.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau kuma muna so mu ji ra'ayoyinku ne a kan hare-haren ƴan Boko Haram da ke faruwa a cikin ƴan kwanakin nan. Shin a ganinku me ke kawo su? Yanzu a madadin Amina Buhari Auna da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Saida Hamdun da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyan mu Mr. Justin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.